الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kadar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 24 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma hukun ga watan 7 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratu Yunus kafin darasi na yau ba da yafi ɗan tambayoyi sukan iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shine mutum yana da halin yin aure sai ya ce shi ba zai yi aure ba irin wannan magana wai za ta iya fitar da shi daga cikin musulunci anan abinda muke so mu sani ya kamata mu waiwaya bayan mu san menene hukuncin yin aure kamar yanda malamai aure sun kasashi kashi biyar daidai da al-ahkamu taklifiya akwai wanda aure yake zame masa wajibi akwai wanda aure yake zame masa mustahabi akwai wanda aure ke zame masa makruhi akwai wanda aure ke zame masa haramun akwai wanda aure ke zame masa matsayin halak a shi kaida nasi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa wanda ubangiji subhanahu wataala ke jan hankalin bayinsa izuwa yin aure ɗaya daga cikin su fanki huma babala kun minan nisa'i matna wa sulata wa ruba irin su wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayyunihimullahu min fadli wallahu wasi'un adi irin su fadar sa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إرن سفدر الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية دك ودنا آيوي ونجي سبحانه وتعالى نا جن هنك لنباينسا نا فأيتر دسو إزوائي محمد haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin hadisansa ingantattu manzon Allah yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija to dan haka kasancewar malamai suka ce duk mutumin da yake da halin aure ya tabbata ba zai iya kare kansa game da fadawa cikin alfasha ita ce zina to aure ya zama wajibi a kai shi an gane ko ka'ida malamai suka ce ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, duk abinda wajibi bai ya cika sai da shi to ya zama wajibi. Kali gaba abu ne wanda Allah ya wajabta mana da nassi na Al-Qur'ani, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun. In dai kana da halin aure ba yanda za a yi kuma ka kare kanka game da fadawa cikin alfasha, aure ya zama wajibi a kanka. Mutumin da yake da halin yin aure kuma yana da ikon da zai iya kare kanshi game da fadawa cikin alfasha, wannan matsayin aure gare shi sunna mustahabba ce. An soye ya aure ba don komai ba, dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace al'umma yawa a ranar kiyama, ya fi kowa mabiya. Ka samu ƴaƴa wanda in ka bar su suna ɗaya daga cikin al'amalul lati la tanqati'u bi mauti sahibiha, wanda kasancewar mutum idan ya mutu ya bar ɗa wanda yake na gari, duk addu'ar da zai masa ta alkhairi za ta iske shi. Wannan kenan na biyu, mutumin da yake da halin yin aure kuma yana da ikon kare kanshi game da alfasha, to wannan aure a kansa sunna ce mustahabba. Mutumin da kasancewar yana da kokarin yanda zai kare kanshi game da alfasha kuma ba shi da halin da zai iya daukan dawainiyar mace, shi kuma wannan yin aure a kanshi haramu ne, domin kada ka tuzartar da abin da Allah ya wajabta maka. Za ka iya kare kanka game da ayyuka na alfasha, ko kuma mu ce kwata-kwata ba ka da halin yin aure, to yin aure haramun ne a kanka in dai ba za ka iya daukan dawainiyar mace ba, saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da wajibi. Sai ka bi hanyar da ake kare kai shine da zuntar yin azumi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man lam yastati fa alaihi bis-sawm fa innahu lahu wija, duk wanda ba shi da halin aure ba zai iya daukan dawainiyar mace, manzon Allah ya ce fa alaihi bis-sawm, ya lazinci azumi domin azumin zai zame masa garkuwa tsakanin shi da fadawa cikin alfasha. Don haka Allah ya ja hankalin bayinsa a cikin suratul Nur, wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su da halin yin aure, Ubangiji ta'ala yace su kame kawunansu har akai lokacin da Allah zai wadatar da su daga fadlarsa. Hanyar kamewar ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana anan, wato shine nazuntar yin azumi da nisantar dukkan wasu asbabu waɗanda za su motsa ma mutum sha'awa. An gane ko? To haka kenan a ƙa'ida malamai suka kasa aure kashi biyar daidai da al-ahkamu taklifiyya. To dan mutum yana da halin aure, yin aure, yace ba zai yi aure ba, maganar ka ce ya fita daga cikin musulunci bai ma taso ba. An gane ko? Anan sai in ya ƙaryata aure cewa aure kawai al'amari ne ɗabi'i, in mutum ya ga dama ya yi, in ya ga dama ya bari, ba wata karantarwa ba ce ta addini, anan ya yi inkarin abin da ya tabbata a shari'a. Amma haka dan kawai a raɗin kansa ya ce shi ba zai yi ba, wannan ba laifi ba ne, inda ya tabbatar da cewa zai iya kare kanshi game da fadawa cikin alfasha kuma yana da halin yin aure. Magabatan kwarai nawa suka kwashi rayuwarsu ba su yi aure ba, wanda amma ba haraka ba haka ce yau da gobe, neman ilimi shine abin da ya shagaltar da su, suka maida al'amari na aure gefe, irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauransu. Kamar haka ne kake niyo amma ai ba yana musan wannan kishi ba, kasancewar sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba yana musan haka ba, a to in kamar musu ne, in mutun yayi musan abin da yake tabbatacce a shari'a, wannan yakan iya kafirta domin karyata Allah ne kuma karyata manzo sa, in musu ne. Amma in haka ne kawai ganin damar shi yace shi ba zai yi ba, to wannan baka da wani dalili da zaka dora masa laifi, iya abu da ya san ya tabbatar da cewa zai iya kare kanshi game da fadawa cikin alfasha. Na'am.
Wannan mutum ne kanin shi suka mene. Sai rantsuwa akan zai zani. Kuma daga baya ce shi da kuma in ya buge su a hankali ba gambara akan shi kuma
wai misali yaro ne yayi laifi sai kai rantsuwa da Allah zaka ladabtar da shi ma'ana ka zane shi sai zuciyarka ta karaya sai ka dau hakuri akan abin da kai rantsuwa da shi idan ka masa wato bugu wanda yake sama sama zai karye wannan rantsuwa ba zaka yi kafara ba kwarai da gaske domin ka'ida ita rantsuwa wadda ake mata kafara kamar yanda ya tabbata a shari'a rantsuwar da mutum yake yi cewa sai ya aikata kaza ko kuma yayi rantsuwa cewa ba zai yi kaza ba to nan rantsuwa yi da Allah cewa zai ladabtar da waɗannan yara idan bai ladabtar da su ba to wannan kafara ta tabbata a kan shi an gane ku dole sai yayi azumi uku ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko yantabawa kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu zabi idan ya musu bugu wanda yake sama sama to wanda ya karye rantsuwar shi ba maganar kafara a kan shi
mana koda
to tambaya ce ke
koda wajen rantsuwar mutum ya ce insha Allah
wannan shi kuma idan ka toge ba maganar kafara idan ka ce sai ka yi kaza sai ka ce in Allah ya so to wannan babu kafara kamar yadda Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah dan haka in kai rantsuwa da Allah sai na yi kaza sai ka ce insha Allah ta sadu da rantsuwar to wannan babu kafara akan ka in baka aikata ba amma sai da kai rantsuwa zuwa jima'a can sai ka ce insha Allah to wannan akwai tazara tsakanin su in baka aikata wannan abu sai kai kafara na'am suke ba mabukata bashin abinda suke da bukata na abinci wai tambayar kan uwa menene matsayin mutum ya je ya dau bashi yayi sadaka kamar misali ya ce a irin lokacin azumi da yawa daga cikin mawadata wani yakan iya zuwa ya ɗauko bashin abinci ya zo ya raba ma waɗanda suke mabukata shin ya halatta mutum ya ɗau bashi ko bai halatta ba ya yi aiki na alkhairi shi ne kake ne shi ɗaukan bashi halatta ne musamman in ka tabbatar da kana da halin biya ya halatta ka ɗauki bashi ka yi aikin alkhairi da shi misali a matsayin mutum na mawadaci wanda Allah ya wadatar da shi babu kuɗi a hannu yana da kayan kuɗi ko yana jiran wasu kuɗaɗen shi za su fito nan gaba yana son ya yi wani aiki na alkhairi ya halatta ya ɗau bashi ya yi wannan aiki na alkhairi saboda yana da garanti kin biya amma mutumin da bashi yau bashi gobe ya je ya ci bashi ya zo ya yi wani aiki na alkhairi wannan bai dace ba saboda ɗora ma kansa nauyin da Allah bai ɗora masa ba ne ba shi ka'ida yin sadaka na kasancewa bayan sai kai ka wadatu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sai bayan ka wadatu menene wadatuwa anan ba wai ba sai ka tara dukiya mai yawa ba a'a iya abin da yake na bukatunka na yau da gobe da kai da iyalinka kafi karfin haka nan sannan abin da ya rage sai kai sadaka haka manzon Allah ya ce wannan ita ce fiyayyar sadaka amma duk mutumin da ba shi da hali ya je ya ci bashi ya yi aiki na alkhairi wannan bai yadda cewa dora ma kansa nauyin da Allah bai dora masa ba ne sannan kuma sadakarsa ba a sanya ta a layin sadaka wadda take fiyayya sannan yace su da yawa a irin azumi wasu sukan shagala da ayyuka waɗanda suke na banza kamar modi irin su kalanda maimakon su sarrafa lokacin su akan ayyuka na ibada menene matsayin har ma mutun ya bada bashin kaya a sanya a kalanda da sauransu in ka tabbata kalanda za a yi da wannan kayan bai ya halatta ka bada bashi saboda taimakawa ne akan daukan zunubi da ketare iyaka ka'ida duk wani aiki na saba ma Allah ko manzansa bai ya halatta musulmi ya kawo agajin sa domin fadar Allah subhanahu wata'ala wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun tsaya karshen aya ta 58 fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un tuntuni bayani ya gabata akan wannan aya kai tsaye zamu tashi farkon aya ta 59 a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وبنجي تعالى كتشوا قل أرأيتم ce da su ku ba ni labari ma anzalallahu lakum min rizqi ku ba ni labari game da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar muku na arziki suwa aka fuskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu wannan tambaya su ne kafiran makka a wannan lokaci amma ba dan ya takaita ba a kansu duk wani wanda ya bi sawun su har zuwa kiyama a ayar ta hau kanshi ubangiji ta'ala yace qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqi ce da su ku bani labari game da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar muku na arziki anan an yi amfani da lafazin inzal akan ma'anar al-khalq saboda arziki abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi nan sai yace ma anzalallahu lakum min rizqi abinda Allah ya saukar muku na arziki kamar yanda in ka koma cikin suratul zumar yake cewa huwal ladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib kaida malamai suka ce an yi amfani da lafazin inzal cewa Allah shi ya saukar da arziki daga sama ba dan komai ba kasancewar duk arzikin da yake doran kasa daga sama ya sauka an gane ko kamar yanda Allah yake cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tuwadu wanda ruwan da Allah yake saukarwa shine sababin dukkan wani arziki da ka sani a doran kasa don haka nan Allah yace qul ara'aytum ce da su ku bani labarin ma anzalallahu lakum min rizqi abinda Allah ya saukar muku wato na arziki basha altum minhu haraman wa halala kuka kasa arzikin Allah kashi biyu basha altum minhu halalan wani bangaren kuka maida shi halak wa haramun wani kuka haramta wanda aya ta gabata tun a cikin suratul an'am yana daga cikin wahayin shaydani wanda ya ma kafiran makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da shi kamar yanda wannan la'antacci Amr ibn Luhay al-Khuzai shi ya sunnanta musu wannan sunna idan sun tattara kayan gona sai su kasa kashi biyu duk amfanin da suka samu an gane ko bayan sun fitar da nasu kenan wanda za su ci sai su fitar da wani bangare sai su ce haza lillahi wa haza li shurakaina wannan na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne irin su Allat da Al-Uzza da Al-Mana da sauransu kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa'a ma yahkumu sai su ce hadha lillahi wannan na Allah ne bi za'mihim Allah yace araya wasu an gane ko fada ce ma da baka amma a zuciyar ba haka bane wa hadha li shuraka'ina sai su ce wannan kuma na gumakanmu ne fama kana lillahi shuraka'ina fala yasilu ila Allah duk abin da ya kasance na gumakanmu sai su ce fala yasilu ila Allah ba yanda za a yi yaje ya kutsu da rabon Allah in wata dabba da suka ware cewa waɗannan dabbobi na Allah ne wannan na gumaka ne an gane ku daga cikin rabon gumaka idan ya ware idan dabba ta ware ta shiga cikin rabon Allah sai su je su kamo ta sai su dawo da ita cikin wannan kinsu wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i in a cikin rabon da suka ware kasan Allah subhanahu wataala in wata dabba ta kubce ta shiga cikin kasan gumaka sai su ce Allah mawadaci ne ba sai an maida ta ba shine Allah yace fama kana li shuraka suka ce fama kana li shuraka'ina fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihi sa'a ma yahkumu to haka dabbobi da kayan gona haka suke kasawa su ware na Allah su ware na gumakansu wanda daga cikin dabbobin akwai dabbar da in ta kai wani lokaci ba a tatsar nonanta a sha ba a hawan bayanta an gane ko shikenan an sake ta ta'intu kamar yanda shi ma ya gabata tun a cikin suratul ma'ida ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'lamun kula yakiluna ne to dan haka kasancewar shine anan Allah yake cewa qul ara'aytum ce da su ku bani labarin ma anzala Allahu lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku na arziki shine kayan gona da dabbobi faja'altum minhu haraman wa halala wato kuka kasa wannan arziki da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar muku wani bangare kuka maida shi halak wani bangare kuka maida shi haram shine Allah yace kulci da su Allahu adina lakum wai shin Allah ne ya ba ku wannan izini am alallahi tabtaruna ko kuma ga Allah ne kuke yankin ƙarya kuke jingina masa an gane ko tambaya Allah yace a musu Allahu adina lakum wai shin Allah ne ya ba ku izinin in kun tattara kayan gona ku kasa ku ware na shi ku ware na gumaka haka dabbobi am alallahi tabtaruna ko kuma ga Allah ne kuke yankin ƙarya ku jingina masa amsa dai anan ƙarya ce suka yanka suka jingina ma Allah subhanahu wataala ba shi ya shar'anta musu haka cewa a ware na shi a ware na gumaka sai yace wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyama wai menene zatan waɗanda suke yankin ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama shin wai suna zatan Allah ba zai damke su ya azautar da su ko kuma kyale su zai yi haka menene zatansu nan tahdidi ne kashidi ne da barazana Allah yake musu wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyama menene zatan waɗanda suke yankin ƙarya yankar ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama shin suna zatan Ubangiji subhanahu wataala kyale su zai yi ko kuma damkar su zai yi ya azabtar da su akan laifinsu sai yace inna Allaha lazu fadlin 'alan nas lalle Ubangiji subhanahu wataala ma'abucin fadla ne ga mutane kyaututtukansa sun wuce a lissafa arzikin nan da Allah ya saukar mana shi daga sama wannan fadala ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar mana da arziki ba don komai ba ya zame mana agaje akan kadaita shi a cikin ibada ba don mu yi yanda muka ga dama ba sai ya ce walakinna aktharuhum la yashkurun sanadi mafi yawan jama'a ba sa gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala akan ni'imominsa kayan gonan nan da suka tattara Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya azurta su da shi tunda shi ya saukar da ruwan daga cikin girgije abinda ka shuka ba kai ka zirar da shi ba Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya zirar da shi kamar yanda yake cewa afara aitumul ma'a allazi tashrabu a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilu kamar yanda a baya yace afara aitum ma taharusu a antum tazra'unahu am nahnu azzari'un to tunda kayan gona arziki ne wanda Allah ya azurta ka in ka tattara to iya abinda Allah ya ce ayi haka ya dace kai kar ka yanki wata ƙarya ka jingina ma Ubangiji subhanahu wata'ala kai abinda ba a ce kai ba to haka su ma dabobi shine Allah ya ce walakinna aktharuhum la yashkurun sanadi mafi yawan jama'a ba sa gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala akan ni'imominsa sai ya ce wa ma takunu fi sha'ani kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kasance ba a cikin wani sha'ani daga cikin lamuranka da dai ba za ka taba kasancewa a cikin wani al'amari daga cikin al'amuranka wa ma tatlu minhu min qur'ani Ubangiji ta'ala ya ce ba za ka karanta wani abu na alqur'ani daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala minhu anan addamir in ma ka maida shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala minhu ay min Allah ko kuma ka maida shi ay min ash-sha'an kenan wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta alqur'ani daga cikin sha'aninka wanda kake na yau da gobe ko kuma wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta alqur'ani wanda aka saukar maka shi daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wala ta'maluna min amali kai da al'ummarka gaba daya Allah yace ba za ku taba aikata wani aiki daga cikin ayyuka illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi Ubangiji ta'ala yace face sai mun kasance halartattu akan ku yayin da kuke kutsawa a cikin wannan aiki gane ku ma'ana anan Ubangiji subhanahu wata'ala na tabbatar ma manzansa cewa duk abin da yake a gaban sa Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da duk abin da yake gudana tunda nan mai Allah yace chai wa mata kunu fi sha'ani ba za ka taba kasancewa a cikin wani al'amari koma menene kaga sha'an anan na kira ne fi siyakin nafi koma menene ko mun kankanta shi duk lamarin da ka kasance a cikin shi to ba ce Allah yana kanka yana halarci yana ganin abin da kake shine sai ya ce wa mata tulumihu min qur'ani haka nan ba za ka karanta alqur'anin da ubangijin ka ya saukar maka wala ta'maluna min amali kai da al'ummarka gaba daya ba za ku aikata wani aiki an gane ko komun kankanta shi illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi ubangiji ta'ala ya ce face sai mun kasance muna halarci akan ku yayin da kuke kutsawa a cikin wannan aiki lafazin al-ifada shine wato shiga cikin aiki gadangada shine ake kira da al-ifada an gane ku shine Allah yace idh tufiduna fihi yayin da kuke kutsawa a cikin aikin Allah yace muna kanku muna halarci mun san me kuke yi kenan anan me muke so mu gane da me aiki na alkhairi da me aiki na banza gaba ɗaya ba wanda yake koyuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala duk abinda kake a gaban Allah subhanahu wata'ala kake sai yace wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i duk wani abu wanda yake daidai da nauyin jankiya shi baya fakuwa ga Ubangijinka fil ardi a cikin kasai wala fis sama'i ko a cikin samman wala asghara min zalika ko abin da yafi jankiya shi kankanta wala akbara ko wanda yafi shi girma illa fi kitabi mubin face yana tabbace a cikin littafi wanda yake ma abucin bayani shine lauhul mahfuz wanda komai da kowa Ubangiji Subhanahu wataala ya kididdige a cikin wannan littafi, daidai da motsa kafa da zaka yana rubuce a cikin littafi. Kuma da yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, ash-shahid wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dukkan komai Allah ya ce mun kididdige shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani. To dan haka wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah Subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ya daukaka akan al'arshinsa, amma duk abin da yake gudana a cikin sammai da kasai baya fakuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ko mun kankantar shi. Dan haka anan sai ya mana misali da zarra. In aka ce zarra, shine malamai suka ce jankiya shi kenan, wanda ido da kile ke iya gano shi, shi yayi da gaske zai iya gano shi, an gane ko? Wasu malamai suka ce in aka ce zarra, idan ka bude taga zaka ga wata kura tana tashi, wanda sai kai da gaske zaka ganta. To wannan ita ce zarra, wanda ake sanya misali da ita a wajen kankanta, ko mun kankantar abu Allah yana sanar da shi. Shine anan sai da ya fara sai ya ce wa mata kunu fi sha'alin, kai manzon Allah ba zaka kasance ba cikin wani lamari. Sai ya ce wa mata tulumin humin Qur'ani, ba zaka karanta al-Qur'anin da Ubangijin kai saukar maka. Sai ya ce wala ta'amaluna min amali, kai da al'ummarka gaba daya ba za ku aikata wani aiki. Ubangiji Ta'ala ya ce illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi, kwace sai mun kasance halartattu akan ku. Iz tufiduna fihi, lokacin da kuke kutsawa a cikin wannan aiki, Allah ya ce a gaban idan mu kuke, an gane ku? Sai ya ce wa ma ya azubu, sai Allah ya ce wa ma ya azubu an rabbika, baya fakuwa game da sanin Ubangijinka, min mithqali zarratin, abinda ke daidai da nauyin jankiya shi, fil ardi, a cikin kasai, wala fi samai, ko a cikin sammai, wala asgara min zalika, ko abinda ya fi jankiya shi kankanta, wala akbara, ko mafi girma, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi wanda yake mabayyana. Don haka makamanciyar wannan aya ta gabata, wa ma tasqutu min waraqatin wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ubangiji Ta'ala yace wa inda hu mafatihul ghaibi, makullan ghaibu a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala suke. Wannan manzo Ubangiji Ta'ala ya zana mana mafatihul ghaib, kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana abubuwa biyar wanda Allah ya ambata a ƙarshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Da haka yace wa indahu mafatihul ghaib, makullan ghaibu a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala suke, la ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san su face shi. Sai ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Ubangiji Ta'ala shike da sanin abin da ke wato cikin wato abin da ke doran kasa, wal bahri da abin da yake cikin teku. Gaba ɗaya Ubangiji Ta'ala shi yake da sanin duk abin da ke doran kasa da abin da ke cikin teku. Sai ya ce wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha, ganyen itaciya Ubangiji Ta'ala ya ce ba ta saraya ta kai kasa face Allah ya san da faduwarta. Duk icen da ka sani ganyen shi ba zai fadi ba ya kai kasa face Allah yana da sanin ganyen icce kaza a wuri kaza a lokaci kaza ya saraya. Sai ya ce wala habbatin fi dhulumatil armatis qulumin warqatin illa ya halamuha, wannan wala habbatin fi dhulumatil ardi, yace ko wata kwaya a cikin duhwai wadanda suke na kasa. Sai yace wala radmin wala yabisin, Ubangiji Ta'ala yace ba danya ba ko busassa illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani. To Ubangijin da faduwar ganyen icce daga cikin itace bai boyi ba gare shi, shin kana tsammanin ayyukanka na alkhairi da sharri za su boyi ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Don haka wannan yana ɗaya daga cikin maratibul imani bil qadar, kai imani da Allah ya kewaye da sanin komai da kowa, komai Allah ya kididdige shi, kamar yanda yace alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Allah yace shin baka da masaniyar cewa Allah shike da sanin abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai? Inna zalika fi kitab, ai duk abin da ke gudana a cikin samai da ƙasai yana cikin littafi wanda yake na lauhin mahfuz. Inna zalika 'ala Allah yasir, ididdige abin da ke cikin samai da ƙasai abu ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana, ba wani abu bane mai wahala. To dan haka anan kenan jan hankali ne a farko aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bayan haka kuma sai aka hada da dukkan mabiyansa. Duk abin da bawa yake aikatawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi, tare da cewa ya daukaka akan al'arshinsa, amma duk abin da yake gudana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da shi. Dan haka malaman aqida, musamman in ka koma muqaddima ta risala, cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi, Ubangiji ta'ala ya daukaka da zatin shi akan al'arshinsa mai girma, sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmi, amma kowane wuri da ka sani a cikin samai ko a cikin ƙasai akwai sanin Allah tattare da wannan abu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وبنجي تعالى كيشوا على كسورارا إن أولياء الله للي وليا الله سبحانه وتعالى. لفظين أولياء جمعينين ولي إن أكتشي الولي مأخوذن من الموالاة واندي يجب أن تلما رن أبنج جنسا كما أبنج جنس يجب أن تلما رنسا أغانيكو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والله ولي المتقين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن أكتشي ولي واندي يجب أن تلمرون أبنججنسا كي بيردو كونجنسا كما واند ألا يجب أن تلمرنسا شيني كنان ولي تكا تفسكا بيو كي كاجب أن تلمرون أبنججنسا شي يجب أن تناكا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. Shine yace ala ku saurara, inna awliya Allah, lalle masoyan Allah wanda Allah ya jibinci lamarin su, la khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira. Wala hum yahzanuna, Ubangiji ta'ala yace kuma ba za su yi bakin ciki su bata rai su damu akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya. Ko kace la khawfun alaihim, babu wani tsoro akan su game da abin da suka buru bayan su na al'amarin duniya. Wala hum yahzanuna, a gobe kiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu, kenan kar ku ji tsoro game da abin da kuke tinkara, wala tahzanu, kuma kar ku yi bakin ciki ku samu damuwa akan abin da kuka baro bayan ku na iyalinku. An gane ku na hanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. To shine anan Allah yace ala ku saurara, inna awliya Allah, lalle masoyan Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira. Wala hum yahzanun, ba za su yi bakin ciki su bata rai akan abin da suka baro baya na al'amarin duniya. Sai Allah ya ce allazina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa da littattafan da suka zo musu da shi. Wa kanu yattaquna, kuma suka zamanto suna tsare dokokin Ubangijinsu. An gane ko? Nan Allah ya bayyana mana suwane ne waliyai, wanda kuma duk tafsirin da zai bayyana maka suwane ne waliyan Allah ba wanda ya wuce wannan, domin malamai sun kai sun kawo akan suwane ne waliyan Allah. Farko dai malamai suka ce in aka ce waliyi shine wanda Allah ya siffanta shi da wannan sifa biyu a ayar take bayanta, da yace ala inna awliya Allah, ku saurara, lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, sai yace allazina amanu sune wadanda suka yi imani. An gane ko? Shine anan malamai suke cewa kamar tambaya ce zaka kaddara su wane ne, sai Allah ya ce allazina amanu ai humul ladina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, sai ce wa kanu yattaquna, sannan suka kasance suna tsare dokokinsa. In aka ce attaqwa, tsare dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abin da aka ce kai bakin gwargwadon iyawa, abin da aka ce ka daina ka daina, duk mutumin da ke biyar dokokin Ubangijinsa sau da kafa bakin gwargwado, abin da aka ce ya daina ya daina, to wali taka ta kare. Don haka malamai suka ce alwali man jama'a bainal imani wattaqwa, duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah da tsare dokokinsa, to wali taka ta kare, sawa'an ya haska ko bai haska ba. An gane ku? Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da awliya Allah sune waɗanda suka kaunaci juna saboda Allah, duk jama'ar da suka kaunaci juna saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to su ne waliyai. Dalili akan haka shine hadisin Abu Malik al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa na kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zaune, sai manzon Allah yake cewa inna lillahi ibadan, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da wasu bayi na musamman, laisu bi anbiya a wala shuhada'a, waɗannan bayi ba annabawa bane kuma ba shahidai bane, amma tare da haka manzon Allah yace ya gabi kuhumun nabiyuna wa shuhada'u, annabawan Allah kansu da shahidai, wato suna mangarinsu a ranar kiyama, mangarin matsayinsu suke ba don komai ba, li qurbihim wa maq'adihim min Allah yawmal kiyama, saboda kusacinsu da mazaunin da Allah ya tanada musu kusa da shi a ranar kiyama. Dan haka annabawan Allah suke mangarinsu. Shine anan malamai suka ce shin tunaninka zai baka cewa sun fi annabawan Allah matsayi? A'a, ba su fi annabawan Allah matsayi. Misalin da malamai suka yi, kai ne yanzu kaddara cewa kana da kusan kwamfuliya 40, kowane kwamfuliya ya ba jika 40 baya, sai ka ga wani ya dinka kwamfulan da bai wuce ba jika 5, amma wannan kaya sai su burge ka, sun burge ka sun kayatar da kai, shin wannan kwamfule da yake a matsayin cewa ya fi ka ne? Yadin da ya dinka ne ya saka wannan ya burge ka, kake mangarin ina ma a ce naka ne, amma tare da cewa abin da kake da shi matsayin da kake ya wuce na shi. Sai ka ga mutum yana da gida kamar 100, amma gida ɗaya zaka ga ya kayatar da shi, ya ringa guni ina ma a ce na shi ne. To shine anan manzon Allah ya ce ya gabi kuhumun nabiyuna wa shuhada'u, annabawan Allah da shahidai za su ringa mangarinsu, li qurbihim wa maq'adihim min Allah yawmal qiyama, saboda kusacinsu da mazaunin da Allah ya tanada musu a ranar kiyama. Abu Malik yake cewa wa fi nahiyati alqawmi a arabiyun fajasa ala rukubatai, lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana akwai wani balaraban kauye yana gefe a zaune, sai ya zaburo sai ya gurfani akan gwiwoyinsa, ya dora hannuwansa akan gwiwoyi, sai ya ce hadithina ya rasulullahi anhum manhum, ya rasulullahi ba mu labarin su suwane ne, ladabi wanda yake na tambaya irin yanda Jibrilu da yazo zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, sai da ya zauna yayi gurfana akan gwiwoyinsa, shine fa asna da rukubataihi ila rukubataihi. Shine anan Abu Malik yake cewa wa fi nahiyati alqawmi a arabiyun, a gefin jama'a akwai wani bakawi, fajasa ala rukubataihi, sai yayi gurfana akan gwiwoyinsa ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce ya rasulullah hadithna anhum manhum, ba mu labari game da su suwane ne. Abu Malik yace fara'aitu wajhan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fara'aitu fi wajhin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-bishra yace sai naga walwala da murna a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin ya kayatar da shi manzon Allah sai yace hum ibadu min ibadillah ai wasu bayi ne na musamman daga cikin bayin Allah min buldani shatta wato daga garuruwa daban-daban wa qaba'il kuma kabilun su kowa kabilar shi daban sai yace lam yakun bainahum arham babu wata zumunta tsakanin su ya tawasalu da biha wanda za su ringa sadar da ita wala duniya ya tabazalu na fiha kuma babu wani kayan duniya a hannun su da za su ringa masanya ka bani in baka manzo Allah yace ya tahabuna bi rauhillahi kawai saboda Allah ne suke kaunar juna ba dan wani abun hannu ba kuma ba dan wata zumunta da take tsakani na da kai soyayya ce kawai saboda Allah shine sai manzon Allah yace yaj'alullahu wujuhahum nura huskokin su gaba daya Allah zai maida su haske da kyalli a yinin alkiyama wa yaj'alu lahum manabira min lu'lu'in qudamar rahman ko kuma qudamar rahman ubangiji ta'ala zai dora musu minbari wanda yake na haske wanda za su zauna da kanshi yace yafza'un nas jama'a za su firgita a yinin alkiyama wala yafza'una amma fa su ba sa firgita hankalin su ko tashi bane an gane ko la yahzunuhumul faza'ul akbar wa yakhafun nas wala yakhafun mutane za su tsorata sirazana amma su ba za su tsorata a yinin alkiyama to wasu malamai da suka kalli wannan hadisi tunda anan me manzon Allah yace yafza'un nas wala yafza'un wa yakhafun nas wala yakhafun sai suka ce masu kaunar juna sune waliyan Allah an gane ku domin anan Allah ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun to dan haka kasancewar kenan a takeice dai in aka ce waliyan Allah wato sune waɗanda suka yi imani ga ubangiji subhanahu wataala suka tsara dokokin sa kaunar juna tsakanin mu'minai saboda Allah wannan na ɗaya daga cikin tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala domin babu cin karo tsakanin maganganun nan guda biyu wannan kuma dama ita ce hanya daya wadda ake samun walitaka ta ubangiji subhanahu wataala farko dai ka tsare abinda Allah ya wajabta maka in ka bada abinda Allah ya wajabta maka sai ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili wannan sune za su sa ka samu kusaci da ubangiji subhanahu wataala ya kai ka matsayin da annabawan Allah da shahidai sai su ringa mangarin ka a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala da kansa yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da waliyina ubangiji ta'ala yace tabbas na sanar da shi da yaki na musamman tsakanina da shi to Allah sai ya nuna mana ta wace hanya ake samun walitaka sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili Allah yace sai ya kai lokacin da zan kaunace shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la udiyanna wala in ista'azani la uizanna wa ma ataraddadu an shay'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi lil-mu'min yaqrabu al-maut wa aqrabu masa'ata ubangiji ta'ala yace bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili sai ya kai lokacin da zan kaunace shi in har na kaunace shi Allah yace zan zaman tujin sa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yusiru kuma zan zaman tu ganin shi wanda yake ganin abubuwa da shi wa yadahu allati yabdishu biha kuma zan zaman tu hannun shi wanda yake damkar abubuwa da su wa rijluhu allati yamshi biha Allah yace zan zaman tu kafar shi wanda yake tafiya da ita iya abinda malamai suka fassara mana tafsiri tabbatacce akan wannan gaba wanda har ma Ibn Rajab yace duk wanda ya fassara wannan hadisi da wata fassara ta daban yace bai samu ba abinda Allah yake nihi anan zai zaman tu jinka wanda kake ji da shi shine in Allah ya zamanto jinka ba za ka saurari wani abu sai abinda Allah ya halitta maka. Duk abinda Allah ya haramta maka za ka ringa kaucewa ba za ka tsaya ba balantana ka saurare shi. Haka in Allah ya zamanto ganinka ba za ka yada ido ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka kallansa. Idan Allah ya zamanto hannunka ba za ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Idan Allah ya zamanto kafarka ba za ka taka ka je wani wuri sai inda Allah ya halitta maka ka je. Karshe sai Allah ya ce wala in sa'adani da uqiyanna na rantsi da girma na da buwayata in har bawa na ya roki ni wani abu Allah ya ce na dau alƙawarin zan bashi. Wala in ista'azani la uizanna in har ya nemi tsari da kariya tawa game da abin da yake tsoro Allah ya ce zan bashi kariya. To don haka samun walitaka hanya ce wadda take mai sauki, hanya ce daya-daya. Abinda Allah ya farlanta maka ka kiyaye, in ka kiyaye sannan sai ka yi kokari ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili. Ta haka ake samun walitaka. Sawa'an wata karama ta gudana a hannunka ko bata gudana ba, walitaka ta ƙare imani da takawa. Shine sai Allah ya ce lakumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Waliyan Allah suna da albishir na musamman a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Tun kafin su bar duniya Allah yake nuna musu cewa su yardaddin shi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa lam yabqa minan nubuwa illa al mubashirat, yace ba abin da ya rage daga annabta yace kawai sai ba da albishir. Sahabbai suka ce wa mal mubashirat ya rasulullah, menene albishir kin da ake ba mu'minai? Sai manzon Allah yace ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafalki da mu'mini zai yi ko kuma ai masa. Dan in kai kyakkyawan mafalki a matsayin ka na mu'mini, wannan albishir ne Allah yake baka akan cewa ayyukanka suna samun shiga ko wani ya maka kyakkyawan mafalki. An gane ko? Wannan shine malamai suka ce albishir inda Allah yake nihi da yace lakumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, shine suka ce kamar yanda manzon Allah yace hiyar ru'yas saliha yaraha al muslimu aw tura lahu. Haka manzon Allah ya faɗa da aka masa tambaya Ubada ibn Salim. Allah ya kara masa yadda yawa manzon Allah tambaya game da wannan aya ne Allah yake nihi da lakumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Manzon Allah sai yake cewa ar-ru'yas saliha yaraha al-muslim aw tura lahu, kyakkyawan mafalki da musulmi zai yi ko kuma ai masa. Manzon Allah yace wannan shine albishir din da Allah yake ba waliyansa. An gane ko? Kenan wannan shine albishir din da Allah ya ma mu wannan waliyansa alƙawari. Don haka wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Abu Imran al-Jawni, shine yace naji wato Abu Imran al-Jawni ba sahabi bane tabi'i ne, yaji Abdullahi wato dan Samit, Allah ya kara masa yadda Abu Dharr ke fada, ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa mutun ne yake aikata aiki aikin da Allah yake so yake kauna. Ar-rajulu ya'malu li nafsihi wa yuhibbuhu an-nas, mutum ne yake aiki na ibada kansa ya ma aikin, to wannan aiki kuma sai ya kai mutane suke kaunar shi. An gane ko? Sai ya kai yake jin dadi a ran shi. Manzon Allah sai yake cewa tilka ajru bushran mu'min, wannan magaggauciyar albishir ne na mu'mini da Allah yake ba bawansa tun daga duniya. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da albushir a nan duniya shine mala'ikun Allah subhanahu wata'ala da za su sauka a lokacin da mumini zai mutu, kamar yadda Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenan albushir kuma wanda yake na ranar kiyama shine wato aljanna. Yubashshiruhum rabbuhum bi ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun mukim. Yubashshiruhum rabbuhum bi ridwanin wa jannat, ubangiji ta'ala na ba su albishir game da cewa ya yarda da su kuma ga aljanna ta musamman. Shine ubangiji ta'ala sai ya ce la tabdila li kalimatillah, babu wani canji ga kalimar Allah subhanahu wa ta'ala, duk abinda Allah ya tabbatar da shi to ba wanda zai canza shi. haka Allah ya tabbatar duk wanda ya hada imani da takawa to ya zama waliyin Allah subhanahu wataala, kuma Allah ya masa alƙawarin cewa babu wani tsoron komai akan shi game da abin da yake fuskanta na al'amarin lahira, ba zai damu ba akan abin da ya buro baya na al'amarin duniya, kuma tun daga duniya Allah zai bashi albishir kafin awayi gari kiyama. Sai ya ce la tabdila li kalimatillah, babu wani canji ga kalima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan alƙawari ne wanda Allah ya tabbatar da shi wanda kuma babu sabawa. Sai yake zalika huwal fawzul azim, shiga aljanna wato shine rabo wanda yake mai girma. Sai yace wala yahzunka qawluhum, fadar su game da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace kattaba kanta maka rai, irin miyagun maganganun da mushrikai suke maka, sun ce dan dabo ne, sun ce mawaki ne, sun ce boka ne, sun ce mai tabon hankali ne, Allah yace kare baganta maka rai. Wala yahzunka qawluhum, fadar su Allah yace kattaba kanta maka rai, ma'ana kar ka samu damuwa. Inna la izzata lillahi jami'a, lalle wato girma da daukaka gaba ɗayan sa na Ubangiji subhanahu wataala ne, shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli shay'in qadir, girma na Allah ne, ba kowa ba Allah yake ba girma illa manzanni da mu'minai. Walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin almunafiqina la yafqahun, haka can Allah yace mana man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a ayabtaguna indakum al'izzata fa innal izzata lillahi jami'a, don haka yace innal izzata lillahi jami'a, girma gaba ɗayan sa da daukaka na Ubangiji ne, kenan duk abin da suke gaya ma na miyagun maganganu ba zai kaskanta ka ba, saboda Allah shi yake daukaka wanda ya ga dama daga cikin bayin sa. Huwa sami'u, kuma shi mai ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa. Al-alim, kuma masani ne game da halayensu. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sulthanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun. Ubangiji ta'ala ke cewa ala ku saurara, inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, duk wanda ke cikin samai da duk wanda ke cikin kasai gaba daya na Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Allah ne, ko an yi amfani da man anan wanda ka'ida a larabci ba a amfani da ita sai ga wanda yake mai hankali, to duk abin da yake hankaltar inda aka sa gaba wanda yake cikin samai da wanda ke cikin kasai gaba ɗaya mallaka ne na Ubangiji, kenan abin da baya hankalta min ba mai auna shine yace ala ku saurara, inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi, duk wanda ke cikin samai da wanda ke cikin kasai gaba daya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ya halicce su, shi yake da mulkin su, kuma gaba dayan su bayin sa ne. Sai yace wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi shuraka, wato waɗanda suke bauta ma wani Allah ba komai ba suke biya, an gane ko? An gane ko? Wanda suke bauta ma wasu abokanan tarayya kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba komai suke biya ba, abinda za a iya kirga shi a gobe kiyama, ma'ana banza suke bi. Wama yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka, waɗanda suke bauta ma wasu abokan tarayya kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce wama yattabi'u, ba komai suke biya ba. In yattabi'una, Allah ya ce ba komai suke biya ba illa dhanna, ko kuma in har ma suna bin wani abu to ba komai suke bi ba illa dhanna, face kawai zato, zaton cewa wai gumakan su za su kusantar da su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za su cece su a ranar kiyama kamar yadda aya ta gabata wa yaquluna haula'i shufa'una inda Allah kamar kuma yadda zamu iske wallazina takhuzu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifu shine yace in yattabi'una ba komai suke biya ba illa dhanna faci zato wai zato suke goma kansu za su kusantar da su da ubangiji subhanahu wata'ala za su cece su a ranar kiyama sai Allah yace wa inhum illa yakhrusuna ubangiji ta'ala yace ba su zamanto ba faci kawai ƙarya ce suke kirkira suke jingina ma ubangiji in a mahallin nan guda biyu gaba daya ma'anar ta shine ma annafiya in yattabi'una illa dhanna ay ma yattabi'una illa dhanna ba komai suke biya ba face zato wa inhum ay ma hum illa yakhrusuna basu zamanto ba face kawai ƙarya ce suke ubangiji ta'ala yace huwa allazi ja'ala lakumul layla ubangiji ta'ala shine ya halitta muku dare litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a cikin sa wannan har kuma shine ya halitta muku yini mursira wanda yake abun gani ka kai kawo ka je ka nemo abincinka sai yace inna fi zalika lalle game da halittar dare da yini la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji subhanahu wataala ba ga kowa ba li kaumin yasma'una ga mutanen da suke sauraro ji wanda yake na karba mutanen da in an karanta musu alqur'ani suke karkata kunne su ji wanda yake na karba to su suke lura da waɗannan ayoyi kaga kenan ubangijin da ya halicci dare da yini kenan shi ya cancanta a nemi kusaci da shi ayi masa biyayya sau da kafa kuma shi ya cancanta a kadaita shi da ibada saboda kuma anan baya ya gabata cewa duk abin da yake cikin sammai da ƙasai na shi ne kenan wanda yake da mallakar sammai da ƙasai da abin da yake cikin su shi ya cancanta a bauta masa sai ya ce qalu takhadha Allahu walada mushrikai sun ce Allah ya riki da kamar yanda su ma ɗan mushaw suka ce Allah ya riki da kamar yanda yahudawa su ma suka ce Allah ya riki da sai ya ce subhana sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala bi zai yi da da domin duk wanda yake bukatar da sai wanda yake kasashe wanda yana bukatar in ya kai lokacin tsufa karfin shi ya kare dan shi karfin shi shi kuma ya kawo sai ya agaza masa ubangiji ta'ala kuma wadace ne don haka shine yace qalu takhadha Allahu walada mushrikai sun ce Allah ya riki da sai yace subhana sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala domin siffanta Allah da da wannan kaskanci ne dan haka shi ko ya wanke kansa game da irin wannan kaskanci matakhadha Allahu sahibatan wala walada da fadar salam yalidu wala yulad sai yace huwa al-ghaniyyu ubangiji ta'ala shine mawadaci mai matukar wadata wanda bai buƙatar komai a wajen kowa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi domin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne an gane ko in ka hudda sama da ƙasa me ya rage ba abin da ya rage to abin da yake cikin sammai da ƙasai gabaɗaya nashi ne kenan shine mawadaci mai matukar wadata to me zai yi da da sai yace in inda kun yi sulqanin bi hada ubangiji ta'ala yace ba ku da wata hujja game da wannan mummunar magana cewa Allah yana da da ba ku da wata hujja in anan bi ma'ana ma ai ma inda kun yi sulqanin bi hada ba ku da wata hujja game da cewa Allah yana da da a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu shin yanzu kwa ringa fadar abinda ba ku yi sani ba ku ringa jingina ma ubangijin ku ce yana da da a ta kuluna shin yanzu kun ringa fadar ma la ta'lamuna abinda ba ku da sani game da shi alallahi ku jingina ma Allah ku ce yana da da sai Allah ya ce kul ce da su innal ladhina yaftaruna alallahi alkadhiba la yuflihu lalle waɗanda suke yankan ƙarya yankar ƙarya su jingina ma ubangiji subhanahu wataala la yuflihu ba za su rabauta ba a gobe kiyama makomar su ita ce wuta duk wanda zai yanki ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wataala ya faɗa abin da ba shi da sani game da shi to ba zai rabauta ba a ranar kiyama makomar shi ita ce wuta dan babu laifi sama da mutum ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah ya ce Allah ya ce kamar yadda aya ta gabata tun a cikin suratul araf wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون shine sai ya ce mata'u fil dunya, wato duk wani jin dadi da kuke kawai jin dadi ne na rayuwar duniya, anan khabar ne na mubtada wanda yake mazu, ai huwa mata'un fil dunya. Wai in har ma kun yanki kariya kun jingina ma Ubangiji, kuna ganin cewa kun cimma manufarku, to jin dadi ne takaitacce wanda yake na rayuwar duniya, wanda ba inda zai je ya zo. A ƙarshe Allah ya ce kuma ilaina marji'ukum, makomarsu gaba ɗaya zuwa gare mu ne. Thumma nuziquhum al'azaba ash-shadida bima kanu yakfurun, Ubangiji ta'ala ya ce sannan mu dandana musu azaba wadda take mai tsanani a sababin abinda suka kasance suna kafirce mana. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.